Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19:31:60. A jamhuriyar Niger kuma ana samun mutattashar mutar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan hantsi. Baba Yakubu Mukiri ne tare da Grace Alheri Abdu. Muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar ana shirin fara aikin samar da mai da iskar gas a jihar Borno, biyo bayan zaman lafiya da aka samu a yankin. A jamhuriyar Niger kuma hukumomin kasar ne suka kama madugun ɗan adawan kasar Ahmadu Jibo, abinda ɗan adawar suka kira wata bita da kullin siyasa. Wata jami'a a garin Yola da ake kira American University tana horar da almajirai tare da basu ci da sha wadda za su rage yawon barace-barace a kan hanya. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa kuma ta ce tana gudanar da bincike akan duka da kakakin majalisar Adamawa Honorable Kabiru Mijinyawa aka ce ya yi wa mai tsaron lafiyarsa. Muna kuma ɗauki da sharhin wasu jaridun jamhuriyar Nijar da kuma wasu sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Babban mashawarcin Amurka kan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster da waɗansu jami'an gwamnatin shugaba Donald Trump sun musanta sahihancin rahotannin da ke nuni da cewa shugaban ƙasar ya gaya wa jami'an ƙasar Rasha waɗansu bayanan sirri a ofishinsa da ke fadar shugaban ƙasar. McMaster ya shaida wa manema labarai a harabar fadar White House jiya Litinin cewa rahoton da aka fara bugawa a jaridar Washington Post ba shi da tushe. Ya ƙara da cewa babu wani lokaci da aka tattauna akan hanyoyin tara bayanan leƙen asiri, kuma shugaban ƙasar bai fallasa wani tsarin aikin soja da ba a riga an sani ba. Kafofin watsa labarai da dama sun ba da rahoto cewa shugaba Trump ya yi wani bayani da ake ɗauka a matsayin mai matuƙar sirri yayin ganawarsu a ofishinsa. Shugaban Amurkan yana da ikon bayyana kowane irin rahoton sirri, saboda haka abinda Trump ɗin ya yi dai bai keta doka ba. Sai dai jami'an leƙen asiri da jaridan suka ambata sun bayyana damuwa cewa bayanin zai iya kawo cikas a dangantaka da ke da matuƙar muhimmanci tsakanin ƙasashe.
Jiya Litinin kuma masu binciken harkokin tsaron hanyar sadarwa intanet suka ce akwai alamun Koriya ta Arewa tana da hannu a kutsen kwamfutoci da aka yi. Kamfanonin Symantec da kuma Kaspersky dukkan sun ambaci wata dabarar da aka taɓa amfani da ita a lokutan baya wadda ake kira Lazarus Group da ta yi sanadin kutse da aka yi wa kamfanin fina-finai na Sony da ya shafi waɗansu fitattu a shekarar 2014 wadda aka ɗora wa Koriya ta Arewa alhaki. Sai dai kamfanonin tsaro sun ce za a yi riga malam masallaci idan aka yanke hukunci nan da nan, sabili da mai yiwuwa ne wani ne ya kwaikwayi hanyar kutsen domin yin amfani da shi a wannan yanayi da ake ciki. Da alaman an samu sarari a kutsen kwamfutoci da aka yi a ƙasashe daban-daban na duniya a jiya Litinin, ko da yake an kai wa dubban kwamfutoci galibi a yankin Asiya hari lokacin da mutane suka isa bakin aiki a karon farko tunda manhajar da ke cutar da kwamfutocin wato ta bazu a ƙasashe 150 cikin kwanaki uku da suka shige.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Jiya Litinin jami'an fadar White House suka ci gaba da kare sallamar daraktan hukumar binciken manyan laifuka na FBI James Comey da shugaban ƙasa Donald Trump ya yi, tare da bayyana cewa ana ci gaba da neman wanda zai maye gurbinsa cikin sauri. Kwanaki shida bayan sallamar Comey aka ci gaba da cuci kuce a Washington, inda 'yan jam'iyyar Democrat ke kira da a samar da mai bincike na musamman da zai bincika yiwuwar dangantaka tsakanin Russia da kuma Trump. Ko da yake babu tabbacin abin da zai biyo baya a siyasance, sallamar Comey da shugaba Trump ya yi ya jawo koma baya a batutuwa da shugaban ƙasa ya gabatar gaban majalisa da waɗanda tun da farko ma ke fuskantar babbar ƙalubala.
Tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton jiya Litinin ta sanar da kafa wani sabon kwamitin ta na siyasa, wanda ta ce tana kyautata zaton zai ƙarfafa wa mutane su fito a dama da su kuma tsaya takara. Clinton ta buga a shafinta na Twitter cewa a cikin ƴan watannin nan mun ga abin da ka iya yiwuwa idan mutane suka hada kai suka ki amincewa da danniya da kiyayya da rashin gaskiya da kuma rarraba kawuna suka jajirce domin ganin ana ƙara yin adalci da kuma wato adama da kowa a Amurka. Sabuwar kungiyar tata da ta ba takin Onwards Together ko kuma wato ci gaba tare za ta yi amfani da kwarewar ta da tara kuɗi na tallafi wanda ita Clinton take da shi wajen taimakawa kungiyoyi da ke goyon bayan jam'iyyar Democrat. Kungiyoyin sun hada ne da kungiyar da ake kira Color Orange wanda ke fafutukar ganin an yi garbawul a tsarin zaben kasar da kuma waɗansu tsare-tsare da za su kawo ƙarshen nuna wa Amurka bakakin fata wariya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan Washington DC. To madalla, za mu faro rahotannin namu ne daga jihar Borno, inda hukumomi suka bayyana cewar ana shirin fara aikin samar da mai da iskar gas a jihar Borno din biyo bayan zaman lafiya da aka samu a yankin. Haruna Dauda, gare ka.
Hukumar matasan man fetur na ƙasa da ake kira NNPC a takaice ta ce za ta ci gaba da tono ma'adanan man fetur da iskar gas a yankin tafkin Chari da ke jihar Borno. Shugaban hukumar Alhaji Mai Kantu Barno ne da ya bayyana hakan a wata ziyara da ya kawo jihar Borno don jajantawa al'umman jihar game da halin da suka shiga da kuma mika hannun musaba ga gwamnatin jihar na neman inda take so a taimaka mata. Nan bara ta ta gudumawa kusan shekara 30 dai ake ta batun tono man fetur a wannan yankin tafkin Chari, sai dai Alhaji Mai Kantu Barno ya ce yanzu lokaci yayi da su tabbatar cewa an ci gaba da hako ma'adanan man fetur da kuma iskan gas a wannan yanki. Ice yanzu haka ma sun ci gaba da tono ma'adanan man fetur din a bangaren jihohin Niger Delta sakamakon zaman lafiya da yace sun samu a wancan bangare. Yace yanzu hakan kuma za su ci gaba da wannan aiki a wannan yanki na tafkin Chadi. Alhaji Mai Kantu Barun dai wanda ɗaya daga cikin manyan daraktocin wannan hukuma, injiniya Sa'idu Muhammad ya wakilta tare da chief fadar gwamnatin jihar da kuma fadar mai martaba Shehu Borno, inda dukkanin su ya tabbatar musu da cewa za su ci gaba da hako ma'adanan wannan man fetur da kuma iskan gas nan ba da lokaci ba.
Za mu dawo neman abin da dawo muke da kuma in Allah ya yarda za mu sa nasara dai za mu same ta da goben biki wannan man ko iskan gas kuma mu aka samu da goben biki ya biya mu. Mun yi magana da manyan sojoji ba su san ba sun ba mu alƙawari cewa za su fita wa yanzu. Mun yi magana da sojoji na nan UOC ƙungiyar mu ta je ta har mambulo tattauna abubuwan da suke nema daga wajen mu mun ba su yanzu jira mu sai kawai a ce mana ku shigo turin da aka ce mana mu shigo wannan sama rai ɗauke mu bai da sati shida ba.
Ganin cewa shugaban hukumar matasan man fetur din ya bayyana wa gwamnatin jihar Borno cewa su faɗi duk wani buƙatar taimako da suke so a gwamnatance da kuma hukumar matasan man fetur din za ta dafa musu, sai gwamnan ya maida jawabi yana mai cewa
we will appreciate whatever support but we don't need your money. Whatever assistance you give us, it should be in terms of constructing platforms, constructing trains, giving us building materials to build homes. We did that exactly with Dangote.
Ya ce za mu yi murna da duk wani taimako da za ku yi mana, amma ba mu buƙatar kuɗi daga hannunku. Sai dai duk wani taimako da za ku yi mana ya kasance kamar na gina mana ajujuwan karatu da ɗakunan shan magani da kayayyakin gine-gine kamar yadda muka yi da Dangote. Gaskiya mun yi farin ciki ƙwarai da gaske game da wannan yunƙuri da kuka yi na taimakon al'umman jihar Borno a cewar gwamnan jihar. Shi ma dai mai martaba Shehu Borno Alhaji Abubakar Umar Garbe Ibn Elkanami ya koka ne game da matsalolin rashin wutar lantarki a wasu ƙananan hukumomi goma da ke arewacin Borno danganta abin da suke daga wasu ministocin da suka rike wannan mukami da yace kuma yan asalin jihar Borno ne.
Kuma akwai wani masalan nan zan ce ranar kullum ko ba za mu kullum yara yanzu ko mun nuna ko no wannan sai ko ka gona ba wuta ko shi na shi sai ko ka gona yana da mu yawa da su zaman minister na power dai da ya fara daga cikin mali da zaman to ne ka sanna ba ko da salon ku ji a ekran ku sun da ku ji na wannan ekwesiya na mutum 5 or 6 to the ministers na power amma Allah bai ba up to now amma sai local government na nuna ko nuna da ko nuna da sai ko nuna da ministers anya dama da sojoji na tsaro gwamnati ne
Martaba Shehu Borno Alhaji Abubakar Umar Gabe Ibn Elkanemi kenan ke bayanin lokacin da shugaban hukumar matatan man fetur na kasa suka zirce shi a fadarsa kan batun cigaba da turo ma'adinan man fetur da iskan gas a jihar Borno. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda. Idan muka leka jamhuriyar Niger kuma hukumomin kasar sun kama madugun yan adawan kasar Ahmadu Jibo bisa zargin sa da yin wasu kalamai da ka iya tada tarzoma a kasar, abinda yan adawar suka kira bita da kullin siyasa. Sulaiman Muni Barma na dauki da karin bayani.
A wajen karfe 6 na safiyar wannan Litinin ne jami'an tsaro suka kai samame gidan shugaban jam'iyyar INI Ahmadu Jibo Max, bugu da ƙari shugaban kawancan jam'iyyun adawa na FRDDR, kafin daga bisani su tsa kiyarsa izuwa ofishin yan sandan farin kaya wato Peji, abinda ya sa shugabannin adawa kiran taron gaggawa domin sanar da magoya bayan su abinda ke faruwa, kamar yadda za a ji abinda suke cewa daga bakin kakakin su Maman Sani Adamu na ORDN Tarmamuwa.
Mu duka abin da muke da shi Max, duk abubuwan da yake aikatawa mun tsara su ne tare, mun tattauna su tare, kuma mun ce Max zai ka faɗi. To in akwai wani da ya kamata a kama, ayarin mu ne mu duka, ba Max. Kuma cikin abubuwan da muke yi, muna yin shi ne cikin nauyin da tsarin mulki, alhakin da tsarin mulki ya bamu na gudanar da ayyuka na ceton ƙasa, na ƙarfafa demokradiya, na ƙarfafa dokoki, na yin Allah wadai da tir da duka abubuwan da suke sun saba ma tsari na demokradiya da na jamhuriya. To cikin wannan gwagwarmaya muke zaton shine Ummal Aba'isan Kama, wato abokinmu Ahmadu Ali Jibo Max. Saboda haka muka ce a gaggauta sarkin Max, wato Ahmadu Ali Jibo.
Shugabannin jam'iyyun adawar na cewa dukkan wani yunkurin ganawa da Ahmadu Jibo Max ya ci tula, ballantana su san abin da ake zargin sa da aikatawa.
A hali yanzu ba mu san me yasa aka nan, ba mu gamu gamin shi ba, saboda sun ce babu ƴancin aje a ganshi. To har yanzu dai muna bin wannan al'amari sau da kafa mu shi. Saboda haka wannan ba zai firgita mu ba, za mu kakkarfa abubuwan da muke yi, za mu sake shirin da ya kamata mu yi, kuma za mu tuntuɓi magoya bayanmu don su ji irin yadda muka san mu ɓulluma wannan lamari. Lallai kasan Nijar tana cikin matsala.
Jam'iyyar na adawa na fasara kamun shugaban kawancan FRDDR a matsayin bita da kullin siyasa da suke dora alhakinsa a wuyan shugabannin PNDS tarayya mai mulki. To amma kakakin jam'iyyar Asmanu Muhammadu na cewa
kasan nan akwai doka. Max ya yi shugabanci wanda ba shi ba ma waɗanda ke adawa ya sun shugabanci, haka suka bar ƙasa kowa ta abin daga dama. Ai mu munar demokuraɗiyya ta kai ma karo. Mu mun kasan demokuraɗiyya shi ya samu kabar suna abin da suka dama. Saboda haka ba zancen suka ba ne ka bari lokacin da zance ya je wurin shari'a za ka samu bayani me yasa ake shi.
Sai dai wata majiyar ƴan sanda ta sanar da ni cewa wasu kalamanta da zaune tsayen da ya furta a jawabinsa na gangamin da jam'iyyar Model Lumana ta shirya a ƙarshen makon jiya albarkacin cikarta shekaru 8 da kahuwa shine dalilin tsare shi, a yayin da lauyoyinsa ke ci gaba da safa da Marwa don gano bakin zare. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe 3:14 na dare kenan a nan Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifaya inji.
Thank you.
fito madalla a sha ruwa a koma bakin aiki. Wata jami'a a garin Yola jihar Adamawa ta American University tana horar da almajirai tare da ba su abinci don rage yawan barace-barace akan hanya da kuma hana su fadawa daga cikin hannun 'yan ta'adda. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aika mana rahoto akan haka.
Da take kadamar da shirin karo na biyu shugaban jami'ar Professor Algin Kusumbri ta yaba malaman da ke kantar da almajiran, sannan kuma tace su ma yaran fa abun a yaba ne a gogannin suke ne inganta rayuwarsu a nan gaba.
Thank you for your effort to improve your life.
Professor Abubakar Abba Tahir jami'i ne a bangaren yada labarai da sadarwa na jami'ar, yace muhimmancin ilimi ne ma ya sa ko jami'ar ta bulo da wannan shiri.
An fara shi a shekarar 2015 da yara da dama sama da 100, kuma shiyan farko sun kammala, wasansu ma sun je sun shiga makarantu na gwamnati suka ci gaba da karatunsu, aka sake daukan wasu yanzu suka shiga suna karatu. Yanzu dai da kagansu dai kaga sun canza da yanda suke da iyayensu ma sun tabbatar da haka, mutanen unguwa sun tabbatar da haka, yan uwa da bukansu sun tabbatar da haka, su kansu yanda suke ji a jikin su sun san cewa akwai canji da yazo musu.
To ko baya karatun akwai wasu abubuwa da ake koyawa waɗannan almajirai kuwa?
Eh, ana koyar da su irin harkar lafiya, yadda za su kula da lafiyar su, domin ana nuna musu bukatar da ke akwai kamin mutum ya ci abinci ya wanke hannunsa da sabulu, ya wanke da safe in ya tashi ya goge hakoransa. Kamar misali a musulunci annabi ya horar da mu yi amfani da azwaki, amma da lokacin mu ba mu yi, to in baka zamu ga da azwakin ba, ko da yake shi yafi sauki, akwai makilin da brush da ake ba su, in suka zuna amfani da shi suna yin wannan yanzu a koransu yanzu ko yaushe yana nan tasba haka, kuma sai a ba su abinci su ci in suka gama karatu kamin su koma.
Haka nan Abba Tahir yace an ko tsara shirin nema a bisa tsarin karatun je kaka dawo.
Eh, sukan tafi su dawo ne, matsugunin karatun ne aka tabbatar anan, aka ba su da kuma abincin da kuma duk abubuwan da za su yi amfani da shi, da su littattafai da abun rubutu da sauransu, duk wannan anan za su zo same shi. In suka gama sai su koma gidansu, gobe kuma a je a dauko su a kawo.
Imam Aliyu Hassan, wani malamin tsangaya ne daga jihar Taraba, ya koma yaba ne da wannan tsari da jami'ar Amurkan ta kirkiro, to amma ko yace su ma ya kamata da ake tunawa da su.
Sannan muna kira ga masu dukiyan kasan nan, to ga irin gudumawan da ya kamata su yi domin su kakkabe irin abubuwa da muke ciki na fargaban rashin zaman lafiya da ainihin rashin tsaro. Saboda ta wannan hanyoyin a samu a toshe su, su bada gudumawa, su bada dukkan wani gudumawan da ya kamata su bayar. Sannan sai roko kuma mataimakin shugaban kasa da shi da wannan jami'a, muna so mu a matsayin mu na Taraba kanne muke ko yaya muke ga Adamawa, to muna roko irin wannan mu ma a ainihin fadada, wato a miƙa hannu zuwa Taraba mu ma mu samu irin wannan tsari, irin wannan program a same su, koda ba a jami'a bane, koda wasu makarantu dai da musamman, wanda in muka samu irin wannan to zai ƙara ainihin taimakawa, zai karfafa wa mu ma wanda suke da hali a wurin mu su yi kofin irin wannan.
Wai kome almajiran ke cewa ne ga madi ta bakin wasu almajiran da ke cin gajiyar wannan shiri.
Ai mun yi snake leg fat cat ka da kuma yi
muna karantawa maths and English. English ana karantar da mu ABCD da iya hada sunan abubuwa, da maths kuma ana karantar da mu da lissafi. A gaskiya muna fahimta abin da ake karantar da mu, don irin English kama shi muna iya yanzu mu iya hada sunan mu, zamu iya hada sunan komai dai, irin su cat dog, irin su jet, irin su house lake.
Wasu almajiran da jami'ar Amurkan ke ma tallafawa kenan, kuma tuni ma shugaban jami'ar ta jagoranci bikin yaya ɗaliban jami'ar Kano na Tara. Ibrahim Abdulaziz,
sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai a can jihar Adamawa din, rundunar 'yan sandan jihar ta ce tana gudanar da bincike akan duka da kakaki majalisar jihar Adamawa din Honorable Kabiru Mijinyawa aka ce ya yi wa mai tsaron lafiyarsa. Sanusi Adamu, gare ka.
Kimanin wata ɗaya kenan da kakakin majalisar dokokin jihar Adama Honorable Kabiru Mijinyawa ya yi wa Sajin Umaru dan sanda mai tsaron lafiyar sa duka. Batu da rundun 'yan sandan jihar Adamawan ta ce tana bincika al'amarin, inji ta bakin kakakinta SP Othman Abubakar.
Ala nan dai ana kan abin nan dinnan, babu ne wanda nake da kudi mun magana kai, ba mu riga mu ya wuce ta din.
Amma da yake amsa tambayar gaskiya ne ya yi wa Sajin Umaru duka, saboda ya koka ne kan rashin kulawa da rayuwar su kamar yadda waɗanda al'amarin ya afkuwa idon su suka shaida yan jarudu bisa yarjejeniyar asaka sunan su. Ga bayanin Honorable Kabiru Mijin Yawa, kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa.
Gaskiya yadda na gaya maka nan, tayaniya ne tsakanin wayanda suke gadi a gida, da police, da civil defense, da man over, kuma tsakanin su ne muna zo na shiga na ce musu kar su yi wannan fada haka ba da fadi, tunda duka aiki ɗaya ne ake, wanda kuma yan jarida kuma sun dauka maganan din su mai da shi wani abu daban wanda ban san menene dalili ba, amma ba haka ya faru ba.
Shugaban committee na daftarwa na majalisar dokokin jihar Adamawa Honorable Musa Kallamu hujja ya bayar na rashin daukar mataki kan rahotannin bugun shago da kakakin majalisar yewa jami'in dan sandan, duk da cewa idan ya tabbata ya aikata haka to yana iya zubda martabar majalisar da ya kamata ta tsare mutuncin dokar kasa.
Ni kai na ban san daga dukkan magana ba, abin wanda sai an tabbatar da shi ga mu dau mataki shi kanga yake da haka bane faruwa.
To ina sane da cewa so tari ku kan karanta irin wayannan rahotanni a jaridu kuma ku kawo wannan batu a gaban majalisa, to ya aka yi wannan batu bai dauki hankalin majalisa ba?
To ka san fa ba mu ba, abu ne wanda shi majalisa yadda ake aiki shine sai an kawo korafi gaban majalisa kamun ni lalli committee din na tsaye kuma taki domin kuma ba wanda ya kawo korafi a gaba na, to don haka ban da wani wurumi da zan kawo wani mataki a kai.
A baya dai majalisar dokokin jihar Adamawa ta sha kawo rahotanni da aka yada ta kafafun yada labarai gaban zaurenta, musamman ma idan ya shafi martabarta da kimarta a ido jama'a, ciki ma har da wanda ya kai ga dakatar da wani dan majalisar dokokin sakamakon hirar da yayi da yan jaridu da majalisar ta ce ya zubda mutuncinta. To ko me yasa batun dukan dan sanda da kakakin majalisar aka ce yayi ya kasa daukar hankulan yan majalisar dokokin jihar Adamawa? Honorable Sunday Peter shine mataimakin kakaki kuma shugaban committee yada labarai na majalisar dokoki ta jihar Adamawa.
Ba duk an ce kawai shi kai mu ari wani police ko kuma sun samu damuwa da police mu majalisar mu dauki magana mu shiga ba, shi police din in har an mare shi ya kamata ya rubuta mana har ko kuma ya nema yanci sa wani gefe shi da mu samu mu sani gashi, amma ba wai sai ka wani korofi a wannan majalisa yayin na ga maka korofi akan gane shi da kike yi a jarida ke ta karanta ana ji amma ba kawo mana ce house official ba.
To koya masu sharhin al'amuran yau da kullu ke kallon kimar majalisar dokokin ta jihar Adamawa, ga bayanin da lauya mai zaman kansa AT Shehu yayi.
Ai da martaban gidan da ga kanta har ma martaban jihar Adamawa eh marauni inda har da gaskiya mare zani in tsaro inda har hakan yana faruwa, ina ga kuma yan jaridu inda kuna da martaban abin da ke faruwa, ina ga wakilin kuma da hadin ba.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
A kaya matsayarka Abubakar a dauki batun mai gaskiya mai ƙarya gobe ya wade.
A gaida Sanusi Adamu, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun jamhuriyar Niger.
Gaba Isu Muhammadu ya saka hannu akan takardar kaddamar da yekuwar zaben cike gurbin dan majalisa mai wakiltar mazabar Maradi. Kan labarin da jaridar La Mutation ta ruwaito kenan, inda ta ce a ƙarƙashin kudirin dokar da shugaban ƙasa ya saka wa hannu, za a fara yakin zabe a ranar 7 ga watan Yuli, sannan a rufe a ranar 28 ga wata, wato kwanaki biyu kafin a halarci rumfunan zabe, kamar yadda wata sanarwar sektariyar gwamnati ta bayyana. To sai dai akan wannan labari, jaridar La Griffe na kallon wannan zaben cike gurbi tamkar wata hanyar bannata kudade, domin a cewarta masana sun kesta cewa miliyan 2000 na sefa ne ake sa ran kashewa domin shirya wannan zabe, da a karkashin sa talakawan Maradi za su aika da wakili daya a majalisar dokoki domin ya maye gurbin dan majalisa Rabi'u Abdu mai Marabus, wanda kuma mutunan da ya kamata ya canje shi Maman Umaru ya kwanta dama. Jaridar ta ce kundin tsarin mulkin ƙasa ne ya wajabta shirye irin wannan zabe, to amma idan aka zuba waɗannan miliyan 2000 na sefa a fannin kiwon lafiya, to kam talaka zai fi cin amfanin su. Jaridar Lebanon ta ruwaito cewa jamhuriyar Niger da Mali da Chadi sun kulla wata yarjejeniyar da ta shafi harkokin shari'a, wacce a ƙarƙashin ta ƙasashen za su taimakawa juna da bayanai da ayyukan bincike da batutuwan da suka shafi maganar tuhuma ko gurfanarwa a gaban kuliya. Jaridar ta ce wannan mataki na haɗin gwiwa zai iya taimakawa ƙasashen uku a ayyukan yaƙi da ta'addanci da dukkan wasu masu aikata miyagun laifuka. Jaridar Lokanar Amfiri na cewa Bankin Ecobank ya rufe asusun da kungiyoyin hararan hula suka bude da zummar tara miliyan 20 na sefa waɗanda ya kamata mashara'anta ta yi amfani da su don gudanar da bincike akan kudaden nan miliyan 200,000 na sefa da ake zargin wasu jami'an gwamnatin Niger sun wawure. A takardar da ya aike wa jami'an fafutukar da ke wannan yunkuri, bankin ya kwatanta cewa doka ta haramta bude irin wannan asusu domin za a iya amfani da irinsa don halitta kudaden haram ko daukar dawainiyar yan ta'adda. Mu cike sharhin da jaridar Le Republicain wacce ta ruwaito labarin cin mutuncin da aka yi wa wata yar siyasar kasar Rwanda saboda ta nuna sha'awar neman shugabancin wannan kasa. Matar mai sunan Diane Shima Rwigara, yar kimanin shekaru 35 da haihuwa, tana ɗaya daga cikin gaggan yan adawar da suka tsone wa shugaba Paul Kagame ido. Bayyana takararta cikin jerin waɗanda za su fafata a zaben shugaban ƙasa ke da wuya, kawai sai ga hotunan ta tsirara suna yawo a shafukan sada zumunta. Abin da ya sa magoya bayanta ke kallon wallafa waɗannan hotuna a matsayin bita da kullin siyasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum BOA mai magana Alira, kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Korafi na ga mai girma gwamnan jihar Yobe tare da sanatoci da 'yan majalisun sa na tarayya da 'yan majalisun sa na jihohi da masu ruwa da tsaki, da Allah ku yi wa Allah da Annabi a gyara hanyar da ya mari zuwa gashuwa. Sannan kuma kirana na biyu, hallo, ina roƙon ku a gyara hanya tsakanin Jajimaje zuwa gashuwa da Zuri.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garkace dai karamar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Alal hakika dangane da yadda ake samun cigaba da rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya wanda kuma ya ɗau shekaru mai dama ana fama da irin wannan rikice-rikice a sassan Najeriya daban-daban, ya kamata ita kungiyar niyyar da Allah da gwamnatin tarayyar Najeriya su haɗa kai domin a warware wannan matsala. Ganin cewa lokacin noma ne yanzu, kuma a ce ana samun rigima tsakanin manomi da makiyayi, kaga noman ma zai zo wahala kenan. Da fatan Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan tashin hankali na manoma da makiyaya.
Mai magana malam mai zanen hula gwalalo, zan yi amfani da wannan dama ne kira ga irin direbobin nan masu sun kusa mutane a mota fiye da kima domin su samu kuɗi. Daga mutane nan sun hau sun wahaltu, wurin sa mutum biyu ka sa uku, wurin sa uku ka sa huɗu, wai domin ka samu kuɗi. To ku sani fa, yanda muka samu kuɗi sai mun yi bayanin su ranar lahira da kuma yanda muka kashe. Da haka ko mu gyara ko a gyara mu.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirinmu labarai a takaice.
Babban mai ba shugaban ƙasar Amurka shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster da waɗansu jami'an gwamnatin shugaba Trump ɗin sun musanta sahihancin rahotannin da ke nuni da cewa shugaban ƙasar ya gaya wa jami'an ƙasar Rasha waɗansu bayanan sirri a ofishinsa da ke fada shugaban ƙasa. McMaster ya shaida wa manema labarai a haraba fadar White House jiya Litinin cewa rahoton da aka fara bugawa a jaridar Washington Post ba shi da tushe. Ya kara da cewa babu wani lokacin da aka tattauna akan hanyoyin tara bayanan leƙen asiri, kuma shugaban ƙasa bai fallasa wani tsarin aikin soja da ba a riga an sani ba. Jiya Litinin masu binciken harkokin tsaron hanyar sadarwar intanet suka ce akwai alamu Koriya ta Arewa tana da hannu a kutsen kwamfutan da aka yi kamfanin Symantec da na Kaspersky. Dukansu sun ambaci wata dabara da aka taɓa amfani da ita a lokutan baya.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Grace Alheri Abdu da taimaka muka gabatar da wannan shiri, da kuma wanda ya bada umarni wato Solomon Abu da injiniyanmu na wannan safin Mr. Charles Hall. Baba Yakubu Makeri ke sallama da ku. A huta lafiya.